da ake a gasar Premier League na kasar Ingila mako na 29 a jiya an buga wasa ɗaya tilo mai taken Monday night. Jiya an fafata wasan ne da misalin karfe 9 na dare a gobar Nigeria Niger kamar da kasar Chad, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta yi tattaki zuwa gidan Crystal Palace ta take ta har ƙwallo 3-2. Kungiyar ƙwallon kafa ta Celta Vigo ko a can kasar Spain ta samu nasara akan kungiyar ƙwallon kafa ta Las Palmas da ƙwallo 2-1 a gasar Spanish wato La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 mako na 27. A yau kuma za a buga manyan wasannin da ake fafatawa na cin kofin zakarun nahiyar Turai wato UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 wasan zagaye na 16 karo na biyu, inda kungiyar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain a can kasar Faransa za ta karɓi bakuncin Real Madrid na Spain, inda a karawarsa ta farko kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid din a can kasar Spain ta doke kungiyar ƙwallon kafa ta PSG da ƙwallo 3-1. Yanzu haka dai kungiyar ƙwallon kafa ta PSG din tana neman nasara da ƙwallo 3-0 ko ƙwallo 2-0. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool na kasar Ingila a kasar Ingila za su karɓi bakuncin kungiyar ƙwallon kafa ta FC Porto na kasar Portugal, inda a karawarsa ta farko Liverpool ta bibi Porto har can Portugal ta lallasa ta ƙwallo 5-0. Yanzu haka dai kungiyar ƙwallon kafa ta Porto tana neman ƙwallo 6-0 ne a ragar ta kafin ta kai ga nasa zagayen gaba wato kusa da na ƙarshe. A yau din za a kara a duka wasanni ne da misalin karfe 9 saura kwata na dare agogon Nigeria Niger kamar da kasar Chad. A yayin da ake fafatawa a zakarun nahiyar Turai kuwa haka ma a nan nahiyar ta Afirka ana ci gabar fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar Afirka na shekara 2017 zuwa 2018 su ma a matakin zagaye na 16, inda a yau kungiyar ƙwallon kafa ta Etoile Sahel na kasar Tunisia za su karɓi bakuncin kungiyar ƙwallon kafa ta Plateau United na Nigeria. Za a buga wasanni da misalin karfe 6 na yamma. Cibiyoyin Afirka kuwa suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta Tangier ne, sai kungiyar ƙwallon kafa ta Horoya MPC za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta Generation Ford. Ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Al Ahly na kasar Masar za su fafata da kungiyar ƙwallon kafa ta CF Monana ne. Za a buga wasannin ne har zuwa karfe 8 na dare a gogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chad. Idan muka dawo tare da Nigeria kuwa shugaban kasar Liberia George Weah ya ce kungiyar ƙwallon kafa ta Super Eagles tana da damar lashe gasar cin kofin zakarun ko kuma tana da damar lashe gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi shi a kasar Russia a watan Yuni nan, idan har an yi abubuwan da suka dace wa 'yan wasa. Shugaban ya faɗi haka ne a wata ganawa da suka yi da suri tsakaninsa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a gidan gwamnati da ke Villa a can Abuja tarayyar Najeriya din a ranar Litinin. Mr. Wei ya ce ya kamata duk abinda 'yan wasan ke bukata dole ne a samar musu da su a muhallin kafin gasar cin kofin ta duniya. Wannan shi ne shawarin da Najeriya ya kamata ta bi don tabbatar da shirye-shiryenta na gasar ta cin kofin ƙwallon kafa ta duniya. Ya kuma bayyana cewa a yayin da yake taka leda ko yake buga wasansa a kasar Turai, ana zuwa musu ne da dukkan abin da suke da bukata a filin sansanin da suke fafata wasan. Abin da yake wanda hakan yakan nuna kuma yakan ba su karin gwiwa wajen tabbaka abin girki. Ba a bar su da waɗansu bukatu da za su fita neman su, ba a yarda su sa wani abu cikin ransu wanda ba za su, ko kuma ba a yarda su shiga cikin wasu damuwoyi na rashin waɗansu abubuwa ba, wanda hakan yakan kawo musu damar samun nasara na fafata wasanni a yayin da ake yin wasan. Amma ba a manta ba, a shekaran jiya can ne shugaban hukumar kula da ƙwallon kafa ta Najeriya Amadu Phoenix ya ce an ware zunzurutun kuɗi har dala miliyan 2,800 domin inganta wa ɗan wasan, inda ya buƙaci cewa baya da buƙatar ganin cewa an samu wata matsala daga ɓangaren hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta Najeriya a gasar da za a shiga na cin kofin duniya. Iya abin da ya samu ga kenan daga nan dandalin BOE. Huta lafiya. We'll be right back.